الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 20 جوات رجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقمك زوى مدينة تنى دبو ليا دريهدو دتلاتين دترى وان ديدي دا بيار ga watan hudu shekara ta 2018 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta markazu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wannan cibiya tana nan a cikin ainihin wato Hausawa cikin birnin Kano kamar yanda muka saba haduwa duk mako a wannan masallaci domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin al-imanu bil yawmil akhir littafi ne wanda babban malami doctor as-sallabi ya wallafa hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 50 daidai a cikin wannan littafi mai albarka kamar yanda muka saba a darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan halaye na ainihin wato usatul muwahhidin mutanen da gashi sun je wa Allah ranar tashin alkiyama da tauhidi amma kuma sun aikata sabo ga jari na tauhidi ga kuma sun gauraya wannan tauhidin da saban Allah kuma Allah madaukakin sarki bai ga damar yafe musu ba da aka su ma sukan samu kansu cikin wani yanayi da wani hali marar kyau marar dadi to su ne muke zayyanowa muna kan ainihin wato a satin da ya wuce mun karanta ainihin wato karashin magana akan waɗanda ba sa bayar da zakka mun yi magana akan kai al-mutakabbiruna ko masu girman kai inda wannan sifa ta girman kai muka ce sifa ce mai muni duk wanda ya siffantu da wannan sifa Allah madaukakin sarki yakan wulakanta shi tun a nan duniya kafin ya je lahira kuma a ranar lahira yakan tashi a cikin yanayi na kaskanci da wulakanci ta yanda mutane za su dinga tattake shi ma saboda wannan kumbura da ya dinga yi da hura hanci da ya dinga yi a nan duniya to ranar lahira Allah zai kaskantar da shi ya zama dan kankani kaman wato tururuwa ta yanda mutanen da suke wannan guri za su yi ta tattake shi ba tare da sun sani ba saboda irin kaskanci da wulakanci da kuma irin yanda Allah madaukakin sarki ya maida shi sannan na biyar malam ya gaya mana al-afriya al-mumni wato al-mun'imun ko al-mun'imun wato mawadata wayanda suka karkata da wadata su zuwa duniya suka nutsu da duniya kadai ba abin da ya shafe su da lahira suna yawaita jin dadi da irin ni'imomin ita wannan duniya din ba laifi bane dan Allah ta'ala ya wadata mutun ya bashi wadata ya ji dadi ba laifi bane mutun ya ci abin da yake so ko ya sanya tufafi mai kyau amma abin da ake cewa shine lallai kam kada mutun ya yadda wadatarsa da samun sa da kudin sa ya karkatar da shi ga barin addinin Allah ya juyar da shi ga barin lahira ya sani cewa wannan duniya wani gida ne wanda yake mara tabbas wani gida ne wanda ko an shirya ko ba a shirya ba barin sa ake wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mai kudi mai wadatar da bai yi amfani da wadatar sa yanda ya kamata ba zai ji haushi kware da gaske a ranar lahira ya kamata a ce wadatar nan ta jagorance shi ta ja shi wajen yin kyawawan ayyuka wanda zai samu dumbun lada mai tarin yawa ta yanda zai zama ga yawan dukiya a duniya ga yawan lada a lahira to amma sai dai rashin yin amfani da wannan dama ta dukiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal muktsirina humul muqilluna yawmal qiyama lalle waɗanda suke da tarin dukiya su ne kuma suka fi kowa karancin lada suna da kamfa ta lada ranar tashin alkiyama sai fa wanda yayi amfani da samu yayi amfani da wannan wadata tasa wajen yin ayyuka na alkhairi wajen taimakawa bayin Allah dama da hagu gabas da yamma kudu da arewa sannan na shida shine kunyatar da mayo da rana su yi ranar tashin alkiyama mayo da ran nan a kowane irin nau'i na yaudara yaudarar shugabanni ne ga talakawa a'a yaudarar samari ne ga yan mata a'a yaudarar ainihin wato miji ne ga mata ko mace ga miji a'a yaudarar yaya ne ga iyaye ko iyaye ga yaya kowane irin nau'i na yaudara yana iya shiga nan sai dai ha karami ha babba wani yaudarar da yayi mutum ɗaya ya yaudara wani kuma ya yaudari mutum goma wani kuma mutum miliyan ya yaudara shi yasa aka ce wanda yaudararsa ta fita kowa hadari ta fita kowa girma shine shugaba wanda ya yaudari al'umma masu tarin yawa ya yaudari mutane ta hanyar yi musu alƙawura daban-daban da kuma kin cika waɗannan alƙawura an je can an musu alƙawarin ruwan sha har ya gama mulkin sa ya sauka bai yi ba can an musu alƙawarin za a kai musu wutar lantarki har ya gama mulkin sa ya sauka wannan wuta ba a kai ta ba can ya yi musu alƙawarin ɗaukan su aiki har ya yi gwamnatin sa ya gama ba ya haka ba ya yi musu alƙawarin inganta lafiya inganta ilimi da inganta rayuwar mutane ɗaya daga ciki babu wanda ya cika to wannan yaudara da ya yi wa mutane rukuni daban-daban a lokaci daban-daban alƙawura daban-daban wannan alƙawari sai ya zama masa tashin hankali da bala'i ranar tashin alkiyama domin kunyata dai sai ya kunyata ba a iya mutanen da suke ƴan ƙasarsa ko ƴan jiharsa ko ƴan local government ɗinsa ba a iya su kaɗai ba wato kunyata ce a gaban duniya gaba ɗaya kowa zai gane cewa mutumin banza ne mutumin kawai ne ba mai ƙima ba ne domin zai tashi da tutarsa ƙatotuwa da sunansa ɓaro-ɓaro da irin yaudarar da ya yi wa waɗanda ya yaudara ɗin kamar yadda muka karanta hadithi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jama'a Allahu al-awwalina wal-akhirina yawmal qiyama idan Allah ya tattara na farko da na ƙarshe ranar tashin alkiyama yurfa'u bi kulli gadirin liwa manzo Allah ya ce duk wanda ya yaudari wani to za a daga tutar yaudaran nan gare shi ranar tashin alkiyama kuma ba wai kurman baki za a yi ba ta yanda ba za a iya gane wannan tutar waye ba a'a hadhihi gadratu fulan ibn fulan sunan da kowa ya san shi da shi wani dan wani in yana da wata inkiya za a yi masa inkiyar da kowa zai gane shi ne sannan ba nesa da shi ba tutar tana nan dab da mazaunin sa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa li kulli gadirin liwa a wata ruwayar yawmal qiyama yurfa'u lahu bi qadri qadrihi ala wala qadir a'zama ghadran min amirin amma manzo Allah ce babu mayaudari wanda yaudararsa tafi girma muninta yafi girma dan haka alhakinta yafi girma sama da shugaban mutane shugaban al'umma wanda zai yaudari ainihin wato al'umma wannan yaudararsa
ta fita kowa mu ne Allah madaukakin sarki ya tsare shugabannin mu daga yaudara talakawan su Allah ta'ala ka tsare matasan mu daga yaudara ƴan mata ka tsare dukkan wani mayaudari daga yaudara wanda yake yaudara wannan shine inda muka tsaya qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ghasibul ard ga wani laifi da shi ma yawanci mutane ba su cika damuwa da shi ba amma kaji shi ma yana daga cikin laifin da koda mutun ya je ranar tashin alkiyama da jarin tauhidi to ko shakka babu zai dandana kuda in ba yayi sa'a Allah ta'ala ya ga dama ya gafarta masa ba to yana daga waɗanda za su dandana kuda su ranar tashin alkiyama duk da tauhidi da yaje da shi shine wanda yake ainihin wato ko dai ya kwace filayen mutane ko ya ci iyakar filin mutane ko ya ci iyakar gonakin mutane ko ya ciyo hanya ya zalunci masu wucewa in zai gina gida da sauransu to wannan za ka ga in ka duba al'umman mu za ka ga wannan kaman abu ne wanda yake ba wani laifi bane dan mutun zai gina gida ga yanda filin sa yake ba yana da fadin murabba'i misali 50 bisa 50 amma ya ciyo hanya kuma ya ƙara 10 ko 15 ko 20 wannan abu ne wanda yake al'ada ce ma ta gudana har ma kawai mutane ba yanda za su mutun ya zo ya ci hanya ko mutun ya tare hanya ko ya tare ainihin wato gurin da mutane za su dinga wucewa ga inda gidan kowa yake amma shi sai ya fito wannan yawanci mutane ba sa daukar salafi kawai abinda mutane suka dauka harka ce ta kudi ka je wajen land ko ka je wajen hukuma da ta dace ka bada kudi wannan karin mutane na unguwa za su zo su yi ta ba su yadda ba amma karshe sai abin ya tabbata saboda zaka je ka bawo su waɗanda yake suke da alhakin su hana a ba su kudi shikenan magana ta wuce wanda za ka ga yawanci in ka kalli gine gidan mu za ka yi ta ganin haka haka kuma cinyewa mutane gonaki musamman a kauyuka cinye filayen mutane mutum kawai dauki filayen mutane ya siyar ko na marayu ko wani mai kama da haka ko kuma ma kawai akalla kawai ga shi yana da makotaka da makwabcinsa shi yana da iya filinsa wannan yana da iyanansa amma ya cira alamar da za ta raba da za ta nuna cewa ga iyanansa ga iyanan dan uwansa sai a cire wannan alamar ta yanda in ya zo zai aiki sai ya shiga cikin ainihin wato filin dan uwansa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba zancan kankantar gurin da mutum ya ci na iyakar gona ba maganar kankantar gurin da mutum ya ci na iyakar plotin makwabcinsa ba maganar kankantar iyakar da mutum ya ciyo ta hanya komai kankantar koda dani ɗaya ne take ɗaya haka banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai gane kurin sa ranar tashin alkiyama Allah ya ce shine ghasibul ard ghasibul ard zaka iya cewa mai kwace wanda ya kwaci fili ko gaba daya ko wani bangare ko ya kwaci gona gaba daya ko wani bangare ko ya ci zali ya ciyo wa al'umma da shi da sauran al'umma duk suna da tarayya da wannan hanyar ta shiga da kucewa amma shi kadai ya zalunci mutane ya ciyo iya hanya wannan za ka ga yana ta faruwa wasu layukan duk sun mutu in za a yi gobara ba dama yan kwana-kwana su kawo dauki in ana da mara lafiya ba dama a mota ta iya shigowa ta dauki mara lafiya mace za ta haihu layi ba zai shigo ba saboda wani shishi kadai ya yi banga-banga ya tokare ya shigo iyaka ya tara layi ko ba yanda za a yi da shi to wannan koda a nan duniya ba a yi masa gata an kai shi karasa ga hukuma kuma hukuma ta mai gata ta kwace ko ta rushe wannan aikin ba to lallai kamar ranar tashin alkiyama zai tashi a gaban Allah Allah ta'ala zai tuhume shi zai kuma caje shi akan wannan laifi din qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man akhadha min al-ard shay'an duk wanda yaci iyakar yaci wani abu na iyakar kasa bi gairi haqqihi ba tare da haƙƙinsa ba haƙƙinsa shine iya yanda floating yake ka gina iyanan in yayi maka kadan kai ta roƙon Allah ya wadata ka ya ƙara maka yanda zaka je ka samu wani guri da yafi wannan girma kuma rashin wadatar zuci ne irin na mutane wani kuma wai dan ya yaudari mutane inda ya ciyo din sai a yi masallaci ta yanda in hukuma ma ta zo za ta rushe sai a bar shi da mutanen gari a bar hukuma da mutanen gari a ce sun rushe masallaci shi iya filinsa duk ya gina shi kuma ya ciyo iyakar hanya ya gina masallaci a taɓa a ce an taɓa masallaci to annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace iyakar wani abu na iyakar kasa ba tare da haƙƙin sa ba iya hurumin da yake nan ne haƙƙin sa ba ko sifa bihi yawmal qiyama za a kisfa za a kife shi da wannan gurin ranar tashin alkiyama ila sabaya ardina har zuwa ƙasa ta bakwai za a kisfa da shi za a kife shi cikin ƙasa za a nitsar da shi cikin ƙasa wato ila sabai ardina zuwa ƙasa ta ɗaya zuwa har zuwa ƙasa ta bakwai a wata ruwaya kuma aka ce duwi kahumin sabai ardina abun wuya za a yi masa wani zai ce ya za a yi wannan irin abun wuya iya gurin da ya yanka iya gurin da ya ci nan za a fafake shi tun daga wannan ƙasar da ake kallo har zuwa ƙasa ta bakwai sai a yi mata kamar sarƙa sai a rataya masa a wuya ranar tashin alkiyama duk wanda ya gan shi niki-niki da yankin ƙasa an masa ƙawanya da ita a wuya wanda ya ci iyaka ne ko ya ci kulotin mutane a duniya wani ya ce to wani irin wuya wuya dama ba mu karanta in ka ji ita kanta fatar yan wuta wato kaurinta ba ma gaskiya bane wato in ka ga irin girman yan wuta da haka wuyansa zai iya daukan wannan kasar ma ba zai iya dauka ba dole ma ya dauka an fahimta saboda haka dole ma zai dauki wannan kasar dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duwi qawmin sabai aradina yawmal qiyama za a rataya masa kasa ta ɗaya zuwa kasa ta bakwai ranar tashin alkiyama jaza'an wifata sakamako ne da ya dace da shi anan aljaza'u min jinsil amal kasa da ita yayi zalunci to ranar tashin alkiyama kasar za a zaftara a masa abun wuya a rataya masa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka mu guji wannan dabi'a in mutum yazo ya sai filin sa 15 by 20 ya gina shi haka Allah ta'ala ya sanya masa albarka ka gina iyanan gurin kar kwatakata cutar da makwabta kada ka ci sumuntin kai ciyo kan hanya kar ka duk wayannan abubuwan ko da an yi maka shiru ba gata kaiwa kanka ba ka gina iya abin da shine haƙƙinka kar ka wani za ka to ba iyaka ba plotin wani ya ci ba hanya ce ai hanya ba ta kowa bace shi a tunaninsa tunda hanya ya ciyo ba ku da ikon ku yi magana to wannan duk yana daga cikin abin da mutum zai shiga cikin hadari ranar tashin alkiyama koda mutum ya je da tauhidi ranar tashin alkiyama in dai da wannan haƙƙin na zalunci na iyakar gona ko fili ko kuma kan hanya to kaji irin ukubar da zai tashi da ita ranar alkiyama Allah ya kiyaye na takwas zulwajahaini akwai kuma zulwajahaini sharrun nasi yawmal qiyama mafi sharrin mutane ranar tashin alkiyama kenan almutalawwinu mai kala-kala launi-launi duk yanda kuke zai zo muku a irin wannan sigar shi ne ainihin zulwajahaini duk wanda da ya zo kawai sai ya saje da su kawai sai ya zama irin su in ya zo wajen da kuke kukunce ku ahlus sunna ne kawai sai ya birkiɗe kawai ya zama ahlus sunna in ya je wajen waɗanda su kuma ahlul bid'a ne shi ma sai ya birkiɗe kawai sai ya zama ahlul bid'a abin da ya masa zafi ya zo wajenka ya nuna yana tare da kai ka faci jiki da shi ka faɗi wasu maganganu naka muhimmai kuma ya je wajen abokan adawarka kuma ya zama tare da su a rufe kofa da shi a yi mitin kuna ganin kun yi tattaunawa ta musamman da wasu mutane na musamman wani sikirar naku saboda wata manufa da kuke so ku cimma ashe kun kulla ɗaki da barawo duk abin da kuka tattauna shi yasa zaka irin wannan yana ta faruwa a mitin sai a rasa waye fitar da magana an zauna an yi wata tattaunawa saboda akwai mas'alolin da in ana so a cin musu suna bukatar sirrantawa suna bukatar a dan bi abubuwan a sirrance kafin su tabbata amma sai ku tattauna kuna ganin duk amintattu ne wanda kuke tare da su amma yake ji magana kuma wani ya faɗa a rasa ya akai kila wani guri ne sai da ma kuka rufe kila wani guri ne ma keɓantacce can ba ma kowa ne ya san kun shiga gurin kuna tattaunawa ba amma kawai sai ka ji magana ta fita to wannan yana nuna akwai zulwajahaini a cikin ku kuma fitar da za ta yi waɗanda in sun ji yunkurin da kuke yi ko da na alkhairi ne su kuma za su yi yunkuri wajen su hana za su yi yunkuri wajen su bata wanda wannan shi yasa kuke ganin ku dan ware kan ku tattauna saboda ku iya cimma wannan nasarar to kawai sai kwashe kuma sai je gaya wa abokan adawar da ya san fada za su yi kila ma suna da ikon da za su hana dan su hana to wannan ana kiransa zulwajahaini wato zulwajahaini kana iya cewa munafiki kawai an bayyanta wanda kullum kokari yake yada sharri da fasadi cikin mutane da haka shi yasa ba za ku taba gane inda ya dosa ba duk inda ya shiga zai rikide ya zama irin su wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un shi yasa za ka ga har a musulunci wayanda suka fi cutar da musulunci har yanzu ba wayanda ba musulmi bane munafikai ne duk inda aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya wahala a makka amma wahalar da ya sha a madina ita ma ya wahala sosai saboda irin wayannan mutanen shi yasa zaka ga irin suratul tauba da ire-iren ta wa minhum aka dinga tona asirin munafikai zaka ga anan duk zaman sa ne na madina mutane a zazzauna da su ana ganin duk ana tare amma abinda kuka tattauna sai su kwashe kuma su faɗi sirrin ga ainihin wato abokan adawa to shine malai yake cewa sharrun nas yawmal qiyama almutalawwinu alladhi la yathbutu ala halil wahid shine mai caccanza kala mai canza launi baya zama a hali guda daya baya zama a hali guda daya kawai duk inda kuka karkata sai karkata ta ko duk inda yaga zai samu to yana tare da su duk inda yaga zai samu to yana tare da su wa mawqifun wahid baya tsayawa a mawqifi guda daya ya ati haula'i bi wajhin zai zo waɗannan sai ya kalli wata ina suka dosa kawai shi ma sai ya zo da wannan yanayin sai ya rikide a cikin su kamar yanda na ainihin wato na ambata za ka ga irin wannan a cikin ƴan siyasa mu da yawa su ma za ka ga ana samu wannan to za ka ga kamar yanda wai har suke cewa siyasa ma ai dama munafurci ce kila irin yanda suka fahimce ta ko kuma irin tasu siyasar ce haka da haka za ka ga yati haula'i bi wajhin yazo waɗannan da wata fuska wa haula'i bi wajhin wa'ancan su ba ya je musu da irin fuskar da za su yarda da shi su amince da shi su tattauna da shi su gaya masa sirrukan su da haka wannan shi yasa ya zama sharrul nas qala sallallahu alaihi wa sallam tajiduna sharral nas yawmal qiyamati dhal wajhayn manzo Allah yace za ku samu mafi sharrin mutane ranar alkiyama shine dhal wajhayn ma abocin fuska guda biyu alladhi yati haula'i bi wajhin wa haula'i bi wajhin shine wanda zai zo waɗannan da wata fuska ya kuma zo waɗannan da wata fuska to kaga wannan sifa ce wanda take ta muni wannan ɗabi'a ce wanda take mummuna mutum ya zama munafiki mutum ya zamanto baya tsayawa akan tafarki guda daya in addinin ne ba akan addini guda daya yake ba in aqida ce baya kan aqida guda daya duk inda yaje kawai zai rikide ya zama irin waɗannan mutanen dan haka ba ku da mutanen kirki ba ku da tabbas da shi har mutanen banza ba su da tabbas da shi kaga ya zama sharrun nas baya tare da waɗannan baya tare da wayancan ya kulla wannan ya kulla wancan ya dauko na can ya kawo na ya dauko na nan ya kawo can wannan duk me wannan dabi'ar ranar tashin alkiyama zai tashi a mafi sharrin mutane ranar tashin alkiyama a wajen Allah da koda mutum domin shi munafurci kala biyu ne akwai munafurci mai muni wanda munin sa ya kai yana iya fitar da mutum daga musulunci akwai kuma munafurcin da yake yana da dan rangwame mutum da ya aikata kabaira amma bai bar musulunci ba akwai nifaqul i'tiqadi wato munafurci na aqida irin wancan da Allah ta'ala ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un kaga wannan munafurci ne na aqida munafurci kuma na aiki akwai nifaqul amali shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza hadafa kadhab wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khan a wata riwaya wa idza khasama fajara wa idza ahada ghadara wannan duk alama ce ta munafurci Allah ta'ala ya raba mu da ita la tara al-hakimu alladhi yahtajibu ar-ra'iyati wato na tara shine mai mulki wanda yake sanya hijabi talakawan su ba sa ganin sa shine wanda yake sanya hijabi ya sanya shamaki gabarin talakawan sa to wannan shi ma yana daga cikin wanda zai tashi ranar tashin alkiyama a cikin wani yanayi mawuyaci duk mutumin da ya zamanto mutanansa talakawansa da su suka zabe shi amma ya zamanto ba su da ikon su ganshi an sanya wasu ka'idoji da wasu dokoki da duk irin abin da kake dauke da shi duk damuwar da kake tare da ita duk nasihar da kake so kai gare shi ba za ka samu ganin sa ba an sanya kariya an sanya hijabi tsakaninka da shugabanka tare da kai tare da shi kuke rayuwa a unguwarku yake tare kuke komai yazo masallacin ku ɗaya makila kila ma kuna haduwa wajen daurin aure da sauran abubuwa na jana'iza na unguwa amma yana hawa wannan matsayin ba za ku ƙara ganin sa ba zai tashi daga unguwar kuma ba ku sake zancen ku haɗu da shi ku a matsayin ku na mazauna unguwa a matsayin ku na talakawan sa a matsayin ku na waɗanda yake wakilta ku ku iya ganin sa ku tattauna da shi ku gaya masa matsalolin ku ba za ku iya ganin sa ba ko ya koma wata nahiya da dama ba za ma ka iya hawa mota ka tauba idan ka ce talakawa damun ka suke waye ce ka ce su zabe ka ai ba dole bane kai zaman ka a cikin su kawai kai ta harkokin ka tunda kan nemi a dora maka nauyi to nauyin tunda ya hau kanka ai ba kai ba gudun jama'a wanda yawanci shi yafi faruwa kuma sai lokacin da kuma mutum yake sake neman ƙuriya sai ya sake dawowa cikin mutane amma lokacin da duk irin bukatar ku ga matsaloli sun baibaye al'umma ga matsaloli na tarbiyya ga matsaloli na ilimi ga matsaloli na rashin aikin matasa ga matsaloli na kala-kala ku ganshi a kungiyance ba irin kuma masu zuwa maulasi ba marasa manufa da su kuma ba su san menene shugabanci kuma mene ake bukata ba a shugabanci a'a ana maganar mutane waɗanda su kuma suna da wani abu wanda ke zai amfani al'umma amma shugaba ba zai gani ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da irin wannan shugaban wanda baya iya barin talakawa su ganshi qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man waliya min umuril muslimina shay'an duk wanda ya jibunci wani al'amari ko wani abu daga cikin al'amuran musulmi komai kankantar sa duk wanda aka tsora masa nauyin al'amuran musulmi a mai ba da shawara ne shi akan kaza a'a shi kwamishina ne shi a'a shi ainihin hakimi ne ko mai unguwa a'a shi duk wanda aka jibunta masa wani nauyi na al'umman musulmi komai kankantarsa domin kaga man shartiya ce shay an nakira fi siyaqi sharti tufidul umum komai kankantar in ba ka iya ba kanka karba duk wanda ya yadda aka nada shi aka dauke shi aka dora masa nauyin mutane to kawai ya zama a fili ya zama kullun wayarsa a bude ya zama zai iya sauraron bukatun al'ummar da suke da yake wakilta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man waliya man shartiya waliya min umuril muslimina shay'an nakira karka ce ai da shugaban kasa yake wannan ko da gwamnati yake shay'an ko menene shi shugabanni suna jawo su ba su zama masu ba da shawara duk su ma sun shiga cikin wannan hadisi in can sama ne akwai ministoci akwai mai ba shugaban special advisors akan kaza akan kaza akan kaza akan da akwai irin wani hakan kai kasa gwamnati duk akwai to duk wanda da shugaban shi babba da wanda ya jawo yace su taimaka maka kai ma ya sakala maka duk kai ma za ku tashi a gaban Allah a karkashin wannan duk wanda aka jibunta masa wani abu komai kankantar sa na al'amarin musulmi fa ta jaba duna khallatihim wa hajatihim wa faqarihim wa faqatihim ya sanya hijabi ya sanya kariya duna khallatihim koma bayan abin da ke damun su wa hajatihim da bukatun su wa faqarihim da talaucin su wa faqatihim da rashin su ihtajaba Allahu anhu yawm al-qiyamati duna khallatihi wa hajatihi wa faqatihi wa faqari shi ma yana da bukatu shi ma yafi bukata a wajen Allah sama da bukatar da talakawa suke da ita a wajen sa akwai randa Allah ta'ala zai mu'amalance shi irin mu'amalar da yawa talakawa da suka zabe shi dadi na da gobe saurun zuwa wayannan duk bayanan da ake yi da mai ganin ba za a yi ba ƙarya ne duk za mu haɗu gaba ɗaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala da haka irin matsananciyar bukata da agaji da gudunmuwar da kake da ita a wajen Allah ta fi bukatar da talakawa suke da ita a kanka da haka in ka sanya hijabi ka sanya jami'an tsaro ba dama a ganka ba dama a rafe ka ba ba wata hanya ko wani akwatin gidan waya da aka bude da talakawa in suna da korafi su rubuta su kai wanda kai kuma zaka ware lokaci ka dinga zama kana karanta ko ana karanta maka abinda talakawa suka abin nan ko kuma a ware wani layi wanda shi ma duk yana yin musu wahala ko an bayar in an kira ba a samu in kai text zaka ji ma walayin arfe yake in ka san ba za ka iya ba al'ummar ta yi maka girma ta ma yawa kaka dauki nauyinsu haka ka dauka kana da wani uzuri da zaka fada wa Allah ranar tashin alkiyama ka ce ai jama'a ce ta yawa in dambu yayi yawa baya jin mai waya gaya maka azuba man da yawa mana a gani in ba ga ana matso shi ba in an zuba dan kadan dole ya ta shakewa a ga ta shakewa ana ci a ga abin nan amma in dambu yayi yawa azuba mai da yawa aka zuba mai da yawa zai ji an bayyanta da haka wani mutum ba zai iya wannan nauyi dama nauyi irin wannan in banda kasashe irin namu idan zaka iya daukan wannan amana mutum har neman take da kudin sa wani ma ya kuce daga addini saboda tsafa-tsafa da zuwa wajen bokaye dan ya samu wannan kawai saboda ai mai jiniya saboda ya hau motar da yake so ya tafi kasar da yake so shekara hudu ko a kuma zaben sa ko ka a kuma zaben sa dai wannan shine kawai gaya amma duk wannan abubuwan da suke fuskantar sa wa'inda ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yana da caje-caje da tuhuma-tuhuma makamantan irin wannan a kansa ba wannan yake kallo ba to duk wanda ya zamanto shugaba to ya bude wata hanya ko da ta zamani ce wadda koke-koken talakawa kai tsaye dan yawanci su shugabannin in an rubuta an ce akwai wanda ma ko jarida ba a bari ya karanta da za a dan ji ɗan labaran ƙasa da waye ba a barin sai ji rediyo ba a barin sai ji jarida akwai wata hira da aka taɓa yi da wani gwamna ya ce shi lokacin yana gwamna in an zo wannan dogon motar da gwamna yake hawa da mukarrabansa ya ce yana ɗan sauke gilas kaɗan saboda su wannan mukarraban su ne wa'incan zulwa jahili ɗin da muka gama karatu da su galibinsu kana sauka kuma bayan wanda ya hau shi ne zuwa jahilin sun ki gaya ma gaskiya in ka tuna in ma ka tuno ba za su taimake ka ba in ka manta ba za su tuna ba duk ire-irensu ne yan miya ta yi zaki kawai ya kowa so yake ya ya buɗe baki a zai shi ma ya samu da haka in aka zo aka ce dan haka ba za su taɓa gaya wa mutum kawai kullum cewa za a yi mutane talakawa suna jin daɗi a yana godiya mutane suna kaza suna kaza ya ce wata rana ya ɗan sauke gilas ya zo wuce ta wata unguwa kawai sai dan ce ba ma yi tunda ka hau ba ruwan famfo a unguwan nan kuma shi ana ta ce masa mutane suna ta godiya ya ce wannan ba gaya wata aka yi ba karab ya ji a kunnensa to galibi kuma za ka ga ire-iren waɗannan hanyoyin su mashawartan abinda duk zai yi wa shugaba daɗi shi suke gaya masa ba za su iya fitowa da dukkan ko in sun gaya min mai daɗi gobe kuma ya zama mara daɗi a gaya masa to shugabanni ba su cika nasara suna dacewa da irin waɗannan mashawartan ba aka duk na kusa da su kawai ƴan kullun yasa ƴan kullun kawai wato a daidai ake ta tafiya kenan da aka koke-koken talakawa da ba ji yake ba wani akwatin gidan waya da ake ajiye takardu da ake jin koke-koken talakawa wanda shugaba zai ware wata rana ko a sati ko a wata ya sa ɗebo mata takardun nan ya ware musu lokaci kawai dinga karantawa takarda daga suwa ne wata wannan takarda daga kaza guri kaza akwai matsala kaza guri ya dinga ji daga talakawa kai tsaye to wannan yawanci babu to duk wanda ya sanya wata hanya da ta dakile ba yanda za a yi talakawa su iya kaiwa zuwa gare shi su koka masa irin halin da suke ciki na matsi halin da suke ciki na cututtuka da jahilci da rashin ilimi halin da suke ciki na kuncin rayuwa da abin nan to istajaballahu anhu yawmal qiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jaza'an wifaqa aljaza'u min jinsil amal hijabi yasa shamaki yasa jami'ai yasa suka dasa tsakaninsa da talakawa Allah ta'ala zai sa shamaki da kariya tsakaninsa da bukatunsa ranar tashin alkiyama da talaucinsa da bukatuwarsa da yake da ita a wajen Allah a ranar Allah ta'ala shi ma ba zai saurare shi ba wannan shi ne irin sakayyar yadda ya yi wa talakawan da suka zaɓe shi a matsayinsa na wanda aka zaɓa a abin da ya shafi ainihin wato a zaɓe irin na siyasa ko kuma wanda aka naɗa shi a matsayin sarki irin na sarakuna na ainihin wato gargajiya Allah madaukakin sarki ya tsare. Da haka kenan koda ya je umara duk shekara da shi ake zuwa aikin haji yana ayyukan alkhairi yana kaza ga imani kuma ya je da shi ranar tashin alkiyama a matsayin sa na shugaba amma matsalar da ya samu ya sanya hijabi tsakaninsa da talakawansa ne fa kawai shine Allah ta'ala shi ma zai sanya hijabi tsakaninsa da bukatunsa a wajen Allah to in ko Allah ta'ala ya ja labule tsakaninka da shi ya ka san ba kyau Allah ya kiyaye na goma allazi yasalu wa lahu ma yughnihi na goma shine wanda yake roƙon mutane ba bukata bace ta sa yake roƙo yana da abin da zai wadatar da shi yana da abin da zai ishe shi ya ci ya sha da shi da iyalansa a kawai roƙon da yake maulad da yake bi office 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 maulad da yake yi masallaci masallaci yana bi maulad da yake yi duk gurare na manyan mutane da masu kuɗi ba wai maula bace ta tsananin bukata maula ce ta tara kuɗi a wannan maulai ya sai gida a wannan maulai yana da motar hawa a wannan ka san maular ba kala kala ce akwai wanda za ka ganshi ya sha riga da staci da kulansa tana ta kyalle kuma dan maula ne yawanci yan kananan yan maula aka fi sani wanda za ka gansu a masallaci su tashi ko kuma su je kofar gidan wani mawadaci da suka sani a dan ba su 100 ko 200 to duk wanda yake bara ko yake roko ba bukata bace matsalanciya irin bukatar da shari'a ta bada dama mutum yayi roko domin akwai waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shari'a ta bada dama ayu su yi roko ko kuma ayi roko a madadin su daga ciki akwai man asabar hufaka wanda talauci yanayin nan da ake ciki talauci ya baibaye shi yana cikin matsananciyar rayuwa da shi da iyalansa har ma mahankalta daga cikin waɗanda suke zaune da shi sun gane cewa wane yana cikin mawuyacin hali wannan manzo Allah ya ce halat lahul mas'ala ya halatta ya bara ya halatta ya yi roƙo har ya samu gurgurdan abin da zai ishe shi ko kuma a yi roƙo a madadinsa amma ga mutum yana bara yana da motocin hawa motocin da ake mahaya ta wata da ake cewa wata makauniya da yan jagoranta suna tafiya sai su ce la ga hayes din nan take ta ce wacce fara ko bulu din ga kaji ta kaga tana kai da yanzu da zaka dauko ba ka da ko taya ita kuma tana da hayes guda biyu ko guda uku amma har yanzu bara take to irin wayannan ake magana ba wanda yan hannu baka hannu aku shi yanzu shi da yazo ya tambaya lisa'il wal mahrum akwai wanda in ya shiga cikin yanayi yana iya hakuri har Allah ya fitar da shi akwai kuma wanda baya iya hakuri kuma duk guda biyun aka ce ka ba su lisa'il wal mahrum da wanda yake bara in ya ga kuncin yayi kunci takura tayi takura mala kawai sai yazo ya same ka yace da Allah ga halin da yake ciki a taimaka wani kuma ko zai mutu ba zai iya roƙo ba to duk wancan an gano a bashi shi ma wannan din da ya kasa hakurin ya ce a bashi in an fahimci yana bukata a bashi to amma duk wanda ya zama wannan ya maida roƙo da bara da tumasanci da maula trading company anan yake tara kuɗi anan yake bukatunsa to shine za mu ji me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa Allah ya kiyaye qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man sa'ala duk wanda yayi bara duk wanda yayi roƙo duk wanda yayi maula walahu ma yughnihi amma fa yana da abin da zai ishe shi yana da abin da zai wadace shi a matsayinsa na dai iya matsayinsa yana da abin da zai ci ya sha ya sallami iyalansa ja'at mas'alatuhu yawmal qiyamah wannan bara wannan roƙon wannan timasancin wannan maular za ta zo ranar alkiyama khadushan aw khamushan aw kaduhan fi wajhihi za ta zama masa alama za ta zama masa yakushi shine khadushan aw khamushan aw kaduhan da abu ɗaya ne za ta zama masa yakushi da alama a fuskar sa ranar tashin alkiyama kamar yanda yazo a wata ruwaya manzo Allah ya ce zai zo fuskar sa ba tsoka kawai za an kaga mutum fuskar sa kwarangwal ba nama wanda yayi bara tumasanci maula ruku ba tare da bukata ba to wannan kam ya samu kuɗi ya tara ya samu kuɗi ya sai gidajen haya ya sai gidaje ana masa haya ya samu kuɗi ya sai adaidaita sau ana sai masa duk ya samu wannan kuɗaɗen kuma a haka ya ci gaba da rayuwa har ya koma zuwa ga Allah ranar tashin alkiyama manzo Allah ce zai zo fuskarsa ba tsoka ba nama da an ga masu irin wannan su kuma ranar tashin alkiyama irin waɗannan rukunin mutanen ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka wannan ba wani abu bane wanda yake mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane uku yace ya halatta sibara, daga ciki akwai wanda na fada na farko, na biyu akwai manta hamala hamala wanda nauyi ya dauka na biyan bashin wani, ma'ana wani yaga za a ci mutuncin sa saboda ana bin sa bashi kuma bai da abun biya, ana nema a tozarta shi a cikin iyalansa, ana nema a je a daure shi ko a kai shi kurkuku. Sai yace to yanzu nawa ne kudin? Aka ce miliyan 1 ne. Yace to a sake shi ni zan biya. In fa ya gudu yace ai ba ma magana ni zan biya, kuma shi ma bai da kowa ne. Yayi ne dan ya ceci mutuncin wani, to Allah ta'ala shi ma zai taimake shi. Da haka wannan ya halatta ya samu ɗan uwa da abokan arzika da mutane ya musu bayanin irin halin da ake ciki dan su taimaka a samu kuɗin da za a biya waɗancan ya zamanto abin nan. To wannan manzo Allah ce halallahu almas'ala. Mutum na biyu shine wanda yana cikin rufin asirinsa, yana da jarinsa, yana da sana'arsa da yake gungurawa, da ita ake ci a sha a biya kuɗin makarantar yara, a biya kai yaro asibiti ko iyalai in ba su da lafiya sai musu magani da sauran al'amura na yau da kullum. A rana ɗaya kawai ya je zai fatauci, ɗan fashi suka kutare suka kwace ya koma zero. Dan jarin nasa gaba ɗaya ya siyo kaya kawai aka yi gobara duk gaba ɗaya shagon sa ya kone. A manomi ne ya tattara yan kuɗin nasa duk gaba ɗaya ya mayar gona, kawai aka yi ambaliya amfanin gonansa da ya tafi. Kaga wannan wata ja'iha ce, wata musiba ce wadda ba a yi ba a san da ita ba, kawai ta faru kuma ta ijita har malu ta halakar da dukiyarta gaba ɗaya ta halaka. To wannan shi ma annabi ya ce halallahu almas'ala, ya halatta a yi bara a madadinsa, ko kuma shi ya tashi in zai iya bayani wa mutane bayani a taimaka masa har ya samu kiwaman min aishin, abinda zai iya ci gaba da tsayar da rayuwarsa a kai, to kuma daga nan sai a rufe bara. Ina fata an gane. Allah ta'ala ya samu dace. Na 11 man kadaba fi hilmihi, wanda ya kwance-kwance ya sharara ƙarya a cikin mafarkinsa kawai, dan a ce bawan Allah ne kawai, ya ce yau ai yayi mafarki da manzo sallallahu alaihi wasallam, yau ai yayi mafarki da sayyidina Abubakar a guri kaza, amma sun gaisa da shi yana mafara. A ce bawan Allah kenan, ai ko ai ni da wahala in yi sati, zai yi wahala in yi sati ban yi mafarki da ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam. Inda gaske ne wannan, masha Allah, ai juz'un wato yana daga cikin yankin annabta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba abin da ya rage na annabta illa al-mubashirat, sai mafarki na gari. Mutanen kirki Allah ta'ala yakan nunnuna musu, yana musu isharar wasu abubuwa na kwanciyar hankali da jin dadi da irin ainihin abin da suke fuskanta nan gaba a rayuwarsu a mafarki. To amma mutum shi da kansa kawai ya zauna ya kitsa ƙarya ya ce yayi mafarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko yayi mafarki da kaza, ko yayi wani mafarki da zai nuna cewa shi na Allah ne, shi mutumin kirki ne, ai baya kwana biyu uku sai sun yi mafarki, sai yayi mafarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko sai yayi mafarki da kaza, to wannan shine man kadaba fi hilmi, wanda ya sheka ƙarya a cikin mafarkinsa, kila ma da kyar ya sha a cikin mafarkin an biyo shi da gudu ana nema a halaka shi, amma da ya zo sai yayi wa mafarkin kuskure ba kawai sai ya juya shi. قال صلى الله عليه وسلم من زغ الله صلى الله عليه وسلم يقول من تحلم بحلم لم يره وانده كركره مفركن قريا يتي ياغا كذا اتكن بچي لم يره كما بيغني با ابنده يتي ياي مفركي دشي قريا ني بيي مفركي دا ابن با بيغنش با تو ني عقوبتا كلفا za a kallafa masa, za a tilasta masa an yi aqida bayna sha'irataini, ya kulle tsakanin alkama guda biyu ranar tashin alkiyama, walan yaf'al, ba kuma zai taba iyawa ba. Kwaya alkama za a bashi kwaya guda biyu, ce ya kulle su, ba fa zare guda biyu ba, alkama kun san alkama ne, kwaya biyu sai a ce to sai ka kulle ta, ya hada gumi mala hankalin sai tashi kuma an ce sai ya kulle, domin kullifa ba kai mafarki ba, kace kai dan a ce kai na Allah ne, dan a dinga kawo maka sadaka, a dinga zuwa neman tabarruki a wajenka, mutane su dauka kai din a kiyaye ka ba na wasa bane, bayan kuma na wasa ne kai to hukumar da za a yi wa mutum ranar tashin alkiyama shine alkama za a kawo guda biyu a ce kullita an fahimta a ce ya kullita manzo Allah ya ce walan yaqal ba kuma zai taba iyawa ba to kaga ba zai taba iyawa ba ba za kuma a taba je ne masa azaba ba kenan wa man istama'a ila hadithi qaumin duk wanda ke sauraron zancen mutane wa kum lahu karihun su ba sa so ya ji irin masu labadin kawai da yaji ana magana sai ya labiya bayan caure ya ji me kuke cewa shigowa zai sai ya ji ana wata magana kawai sai ya bakam wannan addinin ba fa abin da ya bari ba kaga wani yana ganin kamar wannan ba wani abu bane kaji mutane suna ta tauna da alama sirri suke ko kuma sun dauka bacci kake ashe bakan kai ba bacci kake ba kai kafa da ni ba ni na faɗa an bayyana ashe mutum yana ta nada yana ta ji ana ta kaza ana ta kila wani business ake kullawa da inda yana nan ba za a faɗi sirrin yanda abin da kuma abubuwan da ake so a kulla kila kaza kila kaza kila kaza yayi shiru yana saurara wa hum lahu karihun kuma su ba sa so ya ji aw yafiruna minhu ko ma guduwa suke daga wajen sa ba sai da ma suka tashi sai suka koma wani guri can suka nadi suka koma can saboda ba sa san kowa ya ji magana ashe sun yi shuka a idan makwarwa can din inda suka je ba sa san kowa ya ji ashe shi kuma ya bi su can subba bi uzunihi za a kwarara a cikin kunnansa al'anuku narkakkiyar tafasasshiyar dalma yawmal qiyamati ranar alqiyama ba da kunne aka ji ba aljaza'u min jinsil amal kunne ya jawo mutum tashin hankali lalle kam ka ji dadi ka sato maganar mutane ba sa so lalle kam ka ji sirrin kila ma har ka je ka fada in ka fahimci sirri suke sai kai gyaran murya ko ka fita ko ka tashi kawai ka dan fara mummutsa ke ido a wani dama bacin da aka bai nisa ba ka ce eh wallahi tashi ne to in dai ka fahimci abin da yasa suka sagi jiki suna ta yi sun dauka bacci kake to bai halata ba na'am to na roka da tsiyansu na'am ya fi kyau ma ka tashi dan a katse gulmar me riba ka wai in gulmar mutum ake ba kan ma faɗo wani abu da kai ma za a kasa bacci kawai ya kai firgigit ka tashi a wawayen ce dai ya wani ai kawai shi kenan ka tashi kai ma kawai ai kai ma ka basar kaman baka ji komai ba ka ji mufta daɗin baka ji kabar ɗin ba sai ka tashi daga bacci an fahimta saboda wani gulman ma ai mai amfanin jinsa wata gulman ba ta da amfani shi yasa suka ce wanda ya ɗauko gulman ka ya zo ya gaya ma wannan ya fi ƙinka kai baka nan ake gulmar to ba wata hikima ta ɗauko gulmar a gaya ma shi yasa da mutum ka fahimci irin wannan ka ce da Allah ba na san irin wannan maganganun kila cikin farin ciki kake zai zo ya dagula ma lissafi in kuma ka zama kai kullum sai ka ji kwakwaf wallahi ta'ala ai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukukum wa in tasalu an ahina yunzalul qur'anu tubda lakum afa Allahu anha wani labarin ka ji bai da faida wanda za ka kasa shi kansa mafarkin kaga ya an fada ka ce idan mutum yayi mafarki nagari alhamdulillah wannan alama ce ta nagarta alama ce ta fatan alheri da sauransu kar ya ga kowa sai masoyansa amma yayi mafarki ya sha da kar ya sha da kyar kai ya ga kowa ko yishu ila ma wani a kusa da shi ya tashi cewa ana lafiya ka ce a lafiya na kuma ya ganka kana ta zazzara ido ila ma kana ta numfashi kamar an biyo ka da gudu aka ga kowa da haka kaga kenan duk nau'i ne na gulma da haka satar maganar mutane wanda mata su ma sun kware wajen irin wannan labewa a bayan kyaure labewa a jikin wando ta ji mai gidan musamman in ba mace daya ce a gidan ita ba dakin ta ake ba yau da haka sai ta je ta ji mai ake fada wancan daya daki to ba ita kadai ba duk wanda yake da irin wannan dabi'a ta satar maganar mutane ba sa so to kaji ranar tashin alkiyama narkakkiyar dalma za a kwarara a cikin kunnan sa ranar tashin alkiyama to me yadi ba saurara irin wannan Allah ya ce khamisan wa'annan kaga abubuwa guda 11 ne wanda malam ya kawo cikin wannan halin al-usatul muwahhidin kenan ga tauhidi mutun ya ji da shi amma kuma ya aikata irin waɗannan laifuffukan wanda kuma wannan laifin ya sa ranar tashin alkiyama ba kaji halin da ya tashi ko da mutun zai fita daga wannan halin ya shiga aljanna kaga dai an sha wahala da ka yi iya abinda zaka iya na kokari kaga cewa kawai falan daya ana zuwa duk wannan wahalhalin buka tsallake su kawai ka tafi aljanna kai tsaye Allah madaukakin sarki ya sanya haka khalisan nabiyar halul atqiya halin mutanen kirki masu tsoron Allah yanzu mun ji halin kafirai mun ji halin al-usatul muwahhidina to yanzu kuma halin al-atqiya masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah su kuma ranar tashin alkiyama a wane yanayi za su tashi a wane hali na daya cikin halin da al-atqiya za su tashi kaga dai na farko la yakhafuna wala yahzanuna wala yafzauna daga nan kawai ko iyanan aka tsaya ya nuna mustakbal din mai kyau ce la yakhafuna ba za su ji tsoro ba wala yahzanuna ba za su taba bakin ciki ba wala yafzauna ba za su firgita ba duk firgicin da za a yi su banda su duk bakin ciki da za a shiga banda al-atqiya dukkan bakin ciki ko kuma tsoro banda su idza fazi'a an-nasu yawm al-fazi' al-akbar idan mutane suka razana suka firgita a ranar firgicin nan mafi girma to banda al-atqiya qala ta'ala ubangiji ta'ala ya fada yace wa yunajjil lahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su'u wa lahum yahzanun Allah ta'ala yace wa yunajjil lahu alladhina taqaw Allah ta'ala yana tseratar yana kubutar da waɗannan da suka yi takawa bimafazatihim saboda ayyukan da suka aikata da yasa suka samu rabauta saboda rabautuwar su da suka yi la yamassuhum as-su'u duk wani mummunan abu marar dadi ba zai shafe su ba wala hum yahzanuna Allah yace ba za su yi bakin ciki ba Allah ta'ala ka sanya mu a cikin su wa qad qala Allah ta'ala lahum Allah ta'ala ya faɗa a kan su su masu tsoron Allah tadminan liqulubihim dan ya kwantar musu da hankalin su ya sanya nutsuwa a zukatan su yace ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wala antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimina Allah ta'ala ce ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaykum al-yawm babu wani tsoro akan ku a yau wala antum tahzanun kuma ba za ku zamanto masu bakin ciki ba a wannan rana su wane ne wannan bayin sai Allah ta'ala ya ce alladhina amanu sune waɗanda suka yi imani bi ayatina da ayoyinmu wa kanu muslimina kuma sun kasance masu miƙa wuya wa qalat lahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al-fawz al-azim Allah ta'ala yace ala ku saurara inna awliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba alladhina amanu wa kanu yattaqun su wane ne waliyan sai Allah ta'ala nan ma ya faɗi sufar waliyansa yace alladhina amanu sune waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna sun kasance suna takawa suna tsoron Allah koda ba ga suna tashi sama ba koda ainihin wato suna saki alwala akai akai matukar sun zama masu imani sun zamanto masu kiyaye dokokin Allah waliyan Allah wannan ita ce sufa shi yasa malamai suka ce man kana mu'minun taqi fa huwa inda Allah wali walitaka ba wani abu bane da wani ne yake dauka ya nada mutane a Allah ta'ala ya riga ya faɗi identity din wali ya ce imani takawa da haka duk wani mumini mai tsoron Allah waliyin Allah ne ko ka san shi ko baka san shi ba ko yana da karama ko baka taba ganin wata karama a hannunsa ba waliyin Allah ne sai dai walitakar hawa hawa ne wani waliyin ya fi wani wani bai kai wani ba an fahimta amma wilaya ga yanda ake samun ta imani tsoron Allah in kana da waɗannan to ka cika quality ka cika requirement na zama wali an fahimta shi yasa suka ce man kana mu'minun taqi fa huwa inda Allah wali duk wanda yake mumini ne mai tsoron Allah waliyin Allah to Allah ta'ala ya ce su ma wannan waliyan ranar tashin alkiyama ba za su yi bakin ciki ba kuma ba za su ji tsoro ba Allah ta'ala ya ce lahumul bushra suna da bushara suna da albushir da ake yi musu fil hayatid dunya tun a rayuwarsu ta duniya wa fil akhira haka suna da albushir a rayuwarsu ta lahira la tabdila li kalimatillah babu canzawa ga zancen Allah zalika huwa al-fawz al-azim wannan rabo ne mai girma Allah ta'ala ka bamu amma albushra fil hayatid dunya amma bushara a rayuwar duniya fa tudlaqu ala amrayn ana fassara ta da al'amura guda biyu ala tabshiril mala'ikati lil muhtadar bil janna bushara shine albushir da bushara da mala'iku suke yi wa mutumin da yazo mutuwa bil jannati su gaya masa shi dan aljanna ne nan ana ta koke koke shi kuma nan kuna ganin annuri kuna ganin hacce kila ma aga kaman murmushi yake saboda shi yanzu albushir mala'iku suke masa cewa shi dan aljanna ne dan haka duk wanda yake da waccan sifar to Allah ta'ala yana yi masa albushir ya gane ina ya dosa ina ce mako masa tun yana nan duniya in yazo mutuwa dan haka wasu malaman sun fassara wannan albushra da tabshiril mala'ika tabshirul mala'ika lil muhtadar bil janna wa taqaddama dalilu zalik dalili akan haka ya gabata a can baya mun karanta wannan wa tudlaqu ala ar-ru'ya as-salihah haka kuma ana fassara al-bushra bil hayati ad-dunya da wato ar-ru'ya as-salihah mafarki na gari kaga mutumin salihin bawa yana yawan yin mafarkai na gari in yayi mafarkin kuma sai ga Allah ta'ala ya tabbatar masa da abin da ya gani cikin mafarkin wannan shine lahumul bushra fil hayatid dunya tun anan duniya Allah ta'ala ta hanyar mafarki zai ce musu busharat zai ta nuna musu isharat zai ta nuna musu wasu abubuwa waɗanda ainihin wato su kadai suke yin irin wannan mafarkin su kadai suke ganin irin waɗannan busharat din sauran mutane kuma ba sa gani dan haka wasu haka suka fassara zaka iya daukan ma'anonin duk guda biyu kace lahumul bushra fil hayatid dunya anan duniya in sun zo mutuwa mala'iku za su yi musu albushir din aljanna sannan za su tun ma kafin su mutu za su dinga mafarkai mafarkin kuma zai zama nagari duk lokacin da kuma suka yi mafarki mafarkin yakan zama gaske faqad qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lam yabqa minan nubuwati illa almubashshirat babu abin da ya rage na annabta babu wani annabi da za a saki aikowa ba abin da ya rage na qualification na annabta illa almubashshirat sai almubashshirat قالوا صحابي suka ce wa mal mubashirat to menene al mubashirat ya rasulullah qala ar ru'ya salihah yace mafarki na gani kaga duk lokacin da bawan Allah ya kwanta sai yayi wani mafarki mai kyau ba mafarki mugu ba ba mafarkin ya kai da kyar ko ya sha da kyar ba ba mafarkin an biyo shi ba mafarki mai kyau duk lokacin da ya kwanta in dai zai mafarki to ar ru'ya salihah wannan al mubashirat kenan shi ake kira al mubashirat واما البشرى في الاخره فهي تلقي الملائكه لهم لتثبيت قلوبهم وتامينهم من الفزع الاكبر اما بشاره ده ذا اي مسو الاخره سو وين كان ماسو تقوا دين شيني تلقي الملائكه واتو تربر ده ملائكو زاسي لهم غريسو mala'iku ne za su zo su yi musu lale maraba to tarbar da mala'iku za su yi musu litathbiti qulubihim dan a tabbatar da zukatan su kar su furgita kar su ji tsoro kar su samu damuwa kar su ga irin yanayi na rugugin tashin alkiyama da farfashewar al'amura da lalacewar ainihin alkaun halitta su furgita to farko su suna zuwa mala'iku za su zo su tarbe su dinga kwantar musu da hankali kar ku da samu damuwa kar ku ta da hankalin ku shine ta'amin wa ta'aminihim min al-fadl akbar da ba su aminci amintar da su daga tsoro wanda yake mai girma qala ta'ala ubangiji ta'ala yace la yahzunuhumul fad'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun Allah ta'ala yace la yahzunuhumul fad'ul akbar wato furgici mafi girma na ranar tashin alkiyama la yahzunuhum su ba zai dame su ba ba zai bakanta musu ba ba zai bata musu rai ba dan ba sa daga cikin wayanda aka hukunta wannan tsoro ya furgita su wa tatalaqahumul mala'ika mala'iku suna yi musu lale mara ba hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun ace hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan yawmukum alladhi shine yininku wanda kuntum tu'aduna kuka kasance ana muku alƙawarin sa tun a duniya an gaya muku wannan yinin yana zuwa to wannan shine yinin qala ta'ala ubangiji ta'ala yace man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min fad'in yawma idin aminun Allah ta'ala yace man ja'a bil hasan duk wanda yazo da kyakkyawa duk wanda yazo da aiki mai kyau falahu khairun minha to zai tarar da abin da yafi aikin sa wannan hasana din tasa alkhairi ma'ana falahu khairun minha yana da mafi alkhairi minha daga wannan hasana din da ya taho da ita daga duniya wa hum kuma su wayanda suka zo da kyawawan ayyuka ranar tashin alkiyama min faza'i yawma idhin aminun daga furgici da tashin hankali na wannan yinin su kam amintattu ne ba sa daga cikin wayanda wannan tsoro da furgici na ranar tashin alkiyama zai shafe su Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin wadanda wannan tsoro na wannan rana mu ba zai shafe mu ba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik